Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 30 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Niger Bazoum Mohamed ya je jihar Agadez ziyarar aiki inda ya jagoranci wani taro akan harkokin tsaro. Bayan haka za ku ji cewa yayin da babbar sallah ke karatuwa farashin kayayyakin masarufi na ci gaba da yin tashin gauran zabi a Najeriya, wasu ƴan kasuwa sun koka akan batun.
To wallahi farashin kayan zai sai dai addu'a a ce dai wanda adda amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah, don saboda tomatoes yanzu kwandon shi ana sai da ba ticket 5000 jatta sai muna sai da 2400 kuma mun suna zuwa ɗan muwa ga ya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya bi da ragi a rage mai ya saya.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafi da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To Amurka ta kare matakin da ta dauka na farfado da hulɗar diplomasiya da shugabannin Taliban na Afghanistan. Tana mai cewa mayar da kasar saniyar ware ba zai iya taimakawa Washington cimma manufofinta a can ba. Wakili na musamman kan Afghanistan Thomas West ne ke jagorantar tawagar Amurka a tattaunawar farko da za ta yi da manyan wakilan Taliban cikin sama da watanni uku a Doha na Qatar. Gwamnatin Amurka ta dakatar da tattaunawar a cikin watan Maris lokacin da kungiyar masu tsauraran ra'ayin Islama ta yanke shawarar ba zato ba tsammani ta hana dukkan ƴan matan Afghanistan komawa karatun sakandare. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarin mutane a jihar Texas dake kudu maso yammacin Amurka ya kai 53 bayan da ƙarin wasu mutane biyu suka mutu a ranar Laraba. An fara gano gawarwakin bakin haure 46 a cikin wata trela ne da aka yi watsi da ita a ranar Litinin a San Antonio. Hukumomi sun ce zafin da ke cikin motar ya haura zuwa ma'aunin Celsius 39 kuma babu alamun ruwa ko na'urar sanyaya wuri ko hanyar samun shakar iska a cikin motar. Lamarin dai shine mafi muni a yunkurin safara da fasakawarin mutane akan iyakar Amurka da Mexico. Gwamnan Texas Greg Abbott ya sanar a ranar Laraba cewa sojojin jihar za su kafa ƙarin wuraren bincike manyan motoci akan manyan titunan. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a yau Alhamis da janyewarta daga tsibirin da ake kira Snake Island na ƙasar Ukraine. Rasha ta yi amfani da tsibirin ruwan Bahar Aswad wato Black Sea da ke kusa da birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a matsayin wurin shiri bayan kwace shi a farkon yakin da ta kaddamar a ƙarshen watan Fabrairu. Sanarwar ta ranar Alhamis ta zo ne bayan harharen da sojojin Ukraine suka kai kan matsugunin Rasha a tsibirin. Rasha ta ce matakin da ta dauka wani abu ne na fatan alheri kuma ya nuna cewa ba ta shiga cikin harkokin da Majalisar Dinkin Duniya ke yi na samar da hanyar fitar da kayayyakin hatsi na Ukraine zuwa kasashen waje. Shugaban ofishin shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky Andrei Yermak ya tabbatar da janyewar Rasha daga tsibirin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan majalisar dokokin Isra'ila sun kada ƙuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin ƙasar, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗa gwiwa da ta shafe shekara guda tare da tura ƙasar zuwa zaɓe na biyar cikin ƙasa da shekaru huɗu. Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa inda zai mika shi ga ministan harkokin wajen kasar Yair Lapid wato abokin aikinsa wajen kafa kawancan jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle. An shirya yin sabon zabe a ranar 1 ga Nuwamba. Ana sa ran Lapid da tsohon Prime Minister Benjamin Netanyahu za su kasance cikin manyan 'yan takara a zaben. Sai dai Bennett ya ce ba zai tsaya takara a zaben ba. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya isa yankin Hong Kong a ranar Alhamis domin bikin cika shekaru 25 da mayar da birnin daga hannun Birtaniya zuwa kasar Sin. Shi ya isa ne ta irin jirgin kasar nan mai gudun gaske, ziyarar da aka yi imani ita ce ta farko a wajen babban yankin kasar Sin tun bayan barkewar annobar cutar COVID-19. An dade ana gudanar da bikin mika mulki na rana 1 ga Yuli da zanga-zanga amma ba a saran gudanar da irin wannan zanga-zangar a bana saboda tsauraran matakan tsaro da kuma barazanar annobar ta COVID-19 da ake ci gaba da gani. Tun bayan zanga-zangar neman kafa demokradiyya a Hong Kong a shekarar 2019 kasar Sin ta dauki matakai ciki har da kafa dokar tsaron kasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zamu koma bangaren rahotanninmu. Shugaban kasar Niger Bazoum Mahamad na ziyarar aiki a jihar Agadez inda ya jagoranci wani babban taro akan sha'anin zaman lafiya, inganta tsaro da kuma zamantakewa. Shawo kan matsalolin ta'addanci da suka addabi yankin Sahel da jihar Agadez mai makwabtaka da kasar Libya da ta fada cikin rikici tun bayan kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi na daga cikin muhimman batutuwa da taron ya maida hankali akai domin lalubo hanyoyin magance su. Ga rahoton da Hamid Mahmud wakilin muryar Amurka ya aiko mana daga birnin Agadez.
Domin shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi yankin Sahel da kuma jihar Agadez mai makwabtaka da kasar Libya wacce take fama da rikici tun bayan kifar da gwamnatin Gaddafi, shugaban Niger Bazoum Mahamad a wata ziyarar aiki da ya kawo a Agadez ya jagoranci wani babban taro kan batun da ya shafi zaman lafiya, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Taron wanda ya samu halartar wakilai sama da 500 da suka fito daga sassan kasar Niger da ma kasashe makwabta irin su Mali da Libya za su nazarin hayyo yinda suka ganin za su taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci a yankin Sahel. Wannan ya sanya shugaban na Niger Bazoum Mahamad yi wa mahalarta taron bayani akan muhimmancin taron. Ya ce mu yanke shawarar shirya wannan taron ne domin tattauna batun matsalar tsaro da ta'addabi mu. Wannan haɗuwa ta Agadez babbar dama ce domin yin shawarwari masu fa'ida kan matsalar tsaro da kuma ɗaukar matakan da suka wajaba domin fuskantar waɗannan ƙalubalen. Barazanar da zaman lafiya da kwanciyar hankali suke fuskanta matsala ce da ta shafi kowa da kowa da za su bada tasu gudunmawa. Ya kamata a tanadi duk wasu hanyoyin daƙile wannan matsalar. Wannan shine maksudin shirya wannan taron. Batun kasar Libya da ake wa kallon wata kafa ta samu haramtattun makamai ya ɗauki hankulan mahalarta taron. Da haka Abdulrahman Abubakar Turawa wanda shine magajin garin Agadez ya yi kira ga al'umma na su tashi tsaye wajen bada tasu gudunmawa domin magance matsalolin tsaro.
Mun san da Agadez wuri ne wanda yake duk da tashin hankalin da ake samu cikin wasu bangare na kasashenmu na Afrika, mu nan wurin akwai kwanciyar hankali. Al'ummar da ke zaune cikin wannan yanki na Tenere ta ƙara ƙarfafa zumunci da sa ido bisa abin da bai kamata ba na rashin tsaro. A zamana duka al'ummomi waɗanda ke nan cikin wannan yanki a ƙara ƙarfafa sojuna kuma a ga menene ke iya kawo wani tashin hankali duka ya nemi matakai waɗanda ya kamata duka tare da al'umma.
Kowane fata mahalarta taron ke da shi Idrisu Hamidu, mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez.
Fatan mutum da shugaban kasa Bazoum Mahamad Allah ya kawo shi, mun rubuta matsalolin tsaro. Region ke Agadez da kanta tana da matsaloli da yawa. Mun fada ma hukumar Niger, mun ce musu akwai matsala saboda akwai the group army étranger wanda suna nan suna yawo cikin kasarmu. Sun saurin da suke shiga wurin da suke fita, wurin da sojojinmu ba su isa. Kenan wannan ma matsalar nan mun rubuta mishi ita, mun ce mishi yanzu akwai waɗansu ɗan tawaye da za a yi nan arewacin Niger. To waɗannan abubuwa president de la republique ya saurari abin da muke fada mishi, ya ɗauki matakin da za a yi saboda kwanciyar hankali ya komo a kasarmu.
Ana fatan wannan taron da ya haɗa masana sha'anin tsaro, wakilan al'umma da kuma masu ruwa da tsaki kan tsaron zai taimaka wajen shawo kan wannan matsalar. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Hamid Mahmud. A Najeriya, farashin kayayyakin masarufi na ci gaba da hauhawa duba da cewa babu wani tsayayyen farashi da ke da ka'ida a ƙasar. Hakan ya sa a duk lokacin da bukukuwan sallah ko Kirsimeti har ma da azumin watan Ramadan suka karato, sai farashin musamman na abinci ya yi tashin gwauron zabi. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta tattauna da wasu 'yan kasuwa game da wannan batu a birnin Abuja. A ranar Alhamis din nan ne dai kasar Saudiya ta sanar da ganin watan babbar sallah wadda yayi daidai da 30 ga watan Yunin 2022. Dalilin haka ne nazarci babbar kasuwar wuce dake Abuja dan jin yadda farashin kaya suke a wannan lokaci. Ga kuma abin da wasu daga cikin ƴan kasuwar ke cewa.
Sunana Ibrahim, ina sayar da kayan provision kamar su shinkafa, su wake, su taliya, su sauran kayayyakin abinci. Ga gaskiya ne farashin kaya yana ta hawa. Wani sa'in zaki samu sauki, wani sa'in kuma zaki ga abubuwa suna ta hawa kamar kalan su siga da azumi dai mun sai da siga buhunta 25,500 amma yanzu gaskiya farashin ta ya hau ya kai wajen 29,500. Sama saman bita da muna sai da ta pieces din ta 650 yanzu to ya kara kudi ya koma 700. Man gyada shi ma gaskiya ya kara kudi ya koma 35 har da shi da ma wani guri ana saidawa. Su shinkafa su an saida shi 800 da azumi amma yanzu shin gaba yake sallah ta kara gabatowa abubuwan da sun yi tsada muna saida mudin shi 1,000 buhun kuma 29.
Sunana Zakariya Mikaelu, ina saida wake da shinkafa da magi da sauran abubuwan duka. To yanzu dai kafin sallan nan yazo dai shinkafa yanda yake dai haka yake. Buhun shinkafa 50 kg ana samun shi kan sari 27,000. Wake kuma buhun wake 55,000. Gishiri da magi kowanne ya kara kudi. Paket din magi 600. Da yake magi kala-kala ne, akwai na 700, akwai na 800, 600 duka akwai. Gishiri kuma 250, 1 kg karami kuma 150. Muna kira ga shugabannin mu su taimaka mana, su kawo mana canji yadda abubuwan suke ta hawa kuma mutane ba su da kuɗin saya.
Na Abubakar Sadiq, to wallahi farashin kayan su sai dai addu'a abin sai dai wanda adda, amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah, don saboda tomato yanzu kwandon shi ana saidawa ba take 2,500, dankalin tura muna saida kwando ne 3,700, tattasai muna saida 2,400, tarugushi kuma 3,000, kashin doya 7,500. Wani suna zuwa ƴan muha ga ya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya bide ragi a rage mai ya saya.
Abdullahi dake sayar da kayan miya ya bayyana dalilin da yasa kayan miya ke tsada a wannan lokaci.
Lokacin ruwa ne yanzu kayan yana tsada. Shine matsala. In bayan ruwa wannan shine kayan zai zo kasa.
Ko me masu sayan kayan miya da na abinci ke cewa? Ruqayyah Suleiman mai sana'ar saida abinci ne a kasuwar Wuse dake Abuja.
Kayan miya kai tsada sosai. Gaskiya ba ma samu da sauki ba. Ina dai manage ne ko. Gaskiya abubuwan suna da tsada, sun yi tsada. Wannan doya uku kin ga fasa bane. Ke ga Irish nan wallahi kowanne kondo $5,000 and $3,000. Mun biyo maka iya duka abubuwa sun yi tsada. The onions kuma babu ma tumatir ma boss ba na 500.
Dama dai bankin duniya ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa kimanin mutum miliyan 7 ne a Najeriya suka kara fadawa cikin talauci a bara sakamakon kara hauhawar farashin kaya a kasar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Yayin da shekara ta 2023 ke kara karatowa, ƴan siyasa na ta fafutukar neman tsare kujerun madafin iko a zaɓuɓɓukan da za a gudanar baɗi. Babban kalubale da Najeriya ke fuskanta ita ce ta tsaro. Lamarin tsaro ya kazanta a ƙasar ta yadda a wasu wurare al'umma suna ƙauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Wasu an karkashe ƴan uwansu, an lalata dukiyoyinsu. Hanyoyi da dama a sassa daban-daban na ƙasar ba sa biyuwa saboda satar mutane a karɓi kuɗin fansa da sauran matsalolin da ba sa kirguwa. Kan haka ne al'umma ke tantamar yadda zaben na baɗi zai gudana cikin wannan yanayi na rashin tabbas. Mr. Mark Amani da ke sharhi kan lamura ya ce abin takaici ne yadda masu rike da madafin iko a Najeriya suke rikon sakainar kashi ga lamuran tsaro sun dukufa wajen neman mukaman siyasa.
A gaskiyar magana, duk wanda ya ce ya san yadda Najeriya za ta kasance a 2023, gaskiyar magana harshashen da mutane suke yi ina ganin kamar kawai ana da faɗa ne, domin abubuwan da muke yi ma tukuna shin akwai alamar gaskiya ne? Babu ai, da akwai gaskiya ne abu ne mai sauki. Kasa aka ce akwai shugaban kasa, akwai gwamnoni, akwai ciyamomi, akwai mimbobi, ministoci suna nan, amma sai a wayi gari kwata-kwata maka mutum ya rasa sanin ina ne kasan nan ta sa gaba ne. To saboda haka Najeriya dai ko muna so ko ban mu so kasar mu
amma da yake ana kakan zabe ne kana ganin kaman matsalolin tsaron nan za su bari a aiwatar da wannan zaben kuwa
su wadanda suka hana kasan nan zaman lafiya fa ana fa magana da su an san su an san ko su wane ne amma a fito a giya mutane gaskiya shin in ma akwai wani abu wanda dama ake bukuye mana to dan a zauna lafiya duniya ta san cewa yan Najeriya suna da mutane masu fada aji to rashin fadin gaskiyar nan shine amma shin idan har zabe mai kama da wannan 2023 tana kunno kai ga rigingimu tun da muke ji ma a can gefe-gefe sai gashi yana nan yana ta shiga har yazo wuce yana ya ma yana gab da shiga a fadan shugaban kasa to kinga in za a yi zabe a jiha guda daya za a tattaro jama'an tsaro sama da 30,000 to idan kuma ka ce za a zo a yi zabe jagugui guda 36 ina ne za a je a samu aron jama'an tsaro da za a zo a yi zabe na hankali kwance shi sa fa dole ne ko muna so ko ban ma so sai mun giya kanmu gaskiya ni abin da ke bani mamaki ma da tausayi zaki ga mata masu ciki kananan yara da wanda bai ji bai gani ba su ake bubbugewa ga wadanda aka zauna aka shirye dukan komai da su baki musu komai amma a yau maganar da ake ci babu mutumin da yake bacci da idanansa biyu a Najeriya sannan a haka to ni na tabbatar miki abinda ba mu taba tunani ba shine zamu gani idan ba mun mai da hankali ba za zuwa waye ga yayan mu jikokin mu za su zo suna tsitsine mana akan irin shukan da muka yi su su zo su jiba
a cikin kwanakin nan ana neman mafita ne musamman game da matsalolin tsaron nan sai ga gwamnatin jihar Zamfara yana batun cewa za a gwamnati za ta taimaka mutane su mallaki makamai domin kare kansu kana ga kaman wannan ita ce mafita
a jabarin ga miki wannan magana kawai zance ne irin nasu ne yan siyasa kuma da zara aka ce wannan abin yazo ya fi karfin mutanen Zamfara wannan abin zai bazu ne zai shiga jihohi da dama kuma karshenta za a zo a juyar da shi ya zama rigingimu na addini
to ina mafita
wato mafita shine da wanda suke cewa su ne dattawan arewacin Najeriya su yi maza-maza su a kira taro na musamman na dattawan arewacin Najeriya matakin da gwamnatin Zamfara yake so ya dauka ba zai haifar mana dami ido ba ya janye kawai a nemi fita su wanda suke tattinkarin mutane sun ta karkashewa su fituna cewa su ma fa ko a dade ko a juma ko a dade su ma fa za su mutu ko shakka babu idan tafiya ce tafiya ya yan su jikoki za su azo ana ta nuna musu irin masifa da bala'in da kakannin su iyayen su suka jawa kasa shi yasa suka samu kansu a rayuwa mai kama da haka Allah shi kauta
jama'an tsaro masu kayan sarki da na farar kaya suna aiki ba dare ba rana wajen tabbatar da tsaro a kasar sai dai yawan su ya kasa idan aka kwatanta da yawan al'umma da ke zaune a Najeriya Alhaji Muhammadu Yaro da ke garin Kwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau yace ganin yadda ake kashe mutane ba kakkautawa a wasu wurare dole ne hukumomi su dauki matakan dahir na kawo karshen waɗannan bala'o'i da suka addabi kasar
kullum ana kashe mutane an hana mutane noma an hana yan kasuwa amma abin mamaki gwamnati tana nan ga ba gwamnati yawan mutane miliyan 250 da a ce shi Najeriya gaba daya ba su kasa to kowanne ofisa a Najeriya su kai miliyan 2 to kenan ko ya kamata a ce shi soja kawai a Najeriya ba a dauka miliyan 12 sai yan sanda a kara miliyan 3 sai bi da kara miliyan 3 kostan da ba ga kowanne miliyan 3 amma soja su kai miliyan 12 amma ba za a yi wannan ba sai waɗannan mutane yan siyasa sun rige kuɗi da suke tsiba wannan in ana son mu a Najeriya talaka Najeriya kin mu wajen kasar nan to sai wannan kuɗi da ke kwashewa da member na House of Representatives da Senator sun bar wannan kwashewar nan kuɗaɗen nan aka rige kuɗaɗen su kwashe wannan a tsibe al'umma a bi hanya da za a dibe mu sai wannan kirki a wannan situation da insha Allah rabbi za mu samu sauƙi a wannan lamarin
to amma su jami'an tsaro suna cewa suna iyakan kokarin su kuma an samu sauki game da waɗannan matsalolin tsaro
haji ina ganin waɗannan mutane suna yin kokarin ba wani ce ba su yi ba amma sun gaza dalilin gazawa ana shigar da harkan siyasa a cikin George kuma ba kallo ba ko miji ya gani ba suna ganin su suna daji suna harkan taro sai gashi member House of Reps na member House of Senate a shekara hudu ne kwani naira billion hudu da wani abu kawai da haka shi kadai member House of Reps shi sama da wani miliyan billion uku shi kadai su suna nan a daji ba da rai ba rana to dole ne a kyautata musu a cikin kalin shugabannin su da ake ba su kudi a tabbatar kudin ana ba su sannan ana cikin rayuwarsu kamar su gyara wannan murin kuma sai an kare daga tsadin kullu ana kashe su
ita ko Hajiya Binta Musa Kabir dake aikin wanzar da zaman lafiya ta gargadi matasa ne kansu kaucewa shiga bangar siyasa
ni yar kasa ce wacce nake kishin kasa ta kuma ina son kowani mutum yaro da babba da matashi ya san cewa ba mu da wata kasa in banda Najeriya idan muka yi kokari muka gyara namu ayyukan to idan muka koma muka addu'a Allah sai an sa mana addu'oyinmu kuma shi gyara karkare ne irin gyaran da zaka yi komai kankancin gyara gyara ne idan aka taru aka gani yau an ji an yi zaben nan koma waye ayi zabe ba ai tashin hankali ba ba aka shi matashi ba bari a rige mana yawan su ba a sa wai iyaye kuka ba bari su ci an rige karfi a cikin gidansu idan aka yi lafiya aka fito da result babu wani matashin da ya shiga tashin hankali ba a kona ko ina ba ba a kona mota ba ba a kona wani sana'antu ba ba a sa taya an kona a titi ba wani shashi bai yaki ya shashi ba to kin gani ya nuna cewa dan kasa ya kasance mai dabi'a da da'a na uku bayan wanda za su hau sun hau mulki ya rage nasu idan suka yi mai kyau ruwan su idan ba su yi mai kyau ba ruwan su dukan mu dai ƴan Najeriya ne amma dai idan dai ba a rasa rai ba kin gani ai kuma yayi daidai to tunda in akwai matsala akan shugabanni to saboda ne mu talakoki da muka fi yawa ba samu kanmu gata ba ai kana mutuwa wanda ya cancika mutumishi ne to ya kamata mu gane cewa mu muke zuwa mu zabe su Allah kuma ya bata su hau to bai kamata a ce sai mun zubda jini dan su hau mulki ba akasari ma idan suka hau ma mantawa da kowa suke to shin akan ne wani dan shine babba wani dan shine auta wani dan shi yake samu abin da zaka gida mai je mutu a banza can Allah to muna son ku taya mu kiwata kanku da lafiyanku da rayuwarku saboda muna son gobe mu celebrate ɗinku
al'ummar Najeriya dai na fatar lamura za su daidaita don kowa ya samu nutsuwa da walwala Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ko dai za ku ce akwai damuwa da rudani a club ne Liverpool ta kasar Ingila domin da batun sabunta kontragin dan wasan gaba Mohamed Salah a yayin da taurarin kasar Senegal Sadio Mane ya bar clubin ya koma Bayern Munich ta kasar Jamus wannan shine shekaran karshe na kontragin Mohamed Salah da kungiyar Liverpool zuwa wannan lokaci dai babu wani alama da ke nuni da cewa Mohamed Salah zai tsawaita kontragin sa da club din shi kuwa Romelu Lukaku ya koma club din Inter Milan ta kasar Italia bayan shekara guda da a club din Chelsea kasar Ingila club din Chelsea dai a kakar kwallon kafan bara ta biya zunzurutun kudi pound din kasar Ingila miliyan 97 da 500,000 amma kafin wani dogon lokaci sai Lukaku din ya fara korafin bai jin dadin zaman sa a club din Chelsea din an dai fahimci cewa Lukaku bai cika bugawa club din Chelsea wasa a kashin farko ba amma duk da haka ya ce wa club din kwallaye 15 a wasannin da club din ta yi. Shi kuwa tauraron club din kwallon kafa na Liverpool a da Sadio Mane ya alƙawarin shimfiɗa ciyawar zamani a filin kwallon kafa na garin su Pombali. Wannan yunkuri na samar da ciyawar zamani a filin kwallo ya biyo bayan wasan kwallo ne da ya gudanar da abokansa na gida a garin su Pombali, inda filin ya fice-fice da ruwa. Ya ce za a shimfiɗa ciyawar a watanni 6. Ana mutunta Sadio Mane a garin su Pombali saboda dimbin ayyukan taimako da kuma jin kai da yake gudanarwa ga al'ummarsa. Shi ko Gabriel Jesus dan kwallon Manchester City ya bar club din, ya koma club din Arsenal kan kuɗi £45 million na ƙasar Ingila. Dan ƙasar Brazil mai shekaru 25, club da dama a ƙasar Turai suna buƙatar sa. Gabriel Jesus ya buga wasanni guda 236 wanda ya ciro mata kwallaye 95, sai kuma wasan guje-guje da ake gudanarwa a birnin Manchester ƙasar Ingila, inda Jeremiah Azu da Daniel Neta suka lashe lambar zinare a ɓangaren maza da ko mata kowannensu a tsayin mita 100. Sun ba da ruwa wa gwanayen ƙasar Turai da suka hada da Reese Bisco da kuma Gina Asha Smith. Sai kuma batun Kester Semenya 'yan ƙasar Afirka ta Kudu wanda sau biyu tana lashe gasar Olympic kuma sau uku tana zamantowa gwana a duniya a gasar tseren mita 800. Ita dai Semenya ta suburbuɗi shugabannin wasannin Afirka da cewa su matsorata ne saboda gazawarsu na kare 'yan wasa da suke fuskantar cancanta. Semenya 'yar shekara 31, hukumar guje-guje ta duniya ta haramta mata shiga gasar tseren mita 800 bisa dokar da aka gabatar a shekara ta 2019 game da batun girman yanayin halittar dan adam. Ana buƙatar da sassauto da habakar yanayin 'yan wasan guje-guje da za su fafata a tseren mita 400 da kuma 1500. Da wannan rahoto na Semenya na kawo ga ƙarshen takaitattun labaran wannan mako. Abdulwahab Muhammad Murai, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A takaice dai, Amurka ta kare matakin da ta dauka na farfado da hulɗar diplomasiya da shugabannin Taliban na Afghanistan. Tana mai cewa mayar da kasar saniyar ware ba zai iya taimakawa Washington cimma manufofinta a can ba. Wakili na musamman kan Afghanistan Thomas West ne ke jagorantar tawagar Amurka a tattaunawar farko da za ta yi da manyan wakilan Taliban cikin sama da watanni uku a Doha na Qatar. Gwamnatin Amurka ta dakatar da tattaunawa a cikin watan Maris lokacin da kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama ta yanke shawarar ba zato ba tsammani ta hana dukkan 'yan matan Afghanistan komawa karatun sakandare. 'Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada ƙuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin ƙasar, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafe shekara guda tare da tura ƙasar zuwa zaɓe na biyar cikin ƙasar shekaru huɗu. Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa, inda zai miƙa shi ga ministan harkokin wajen ƙasar Yair Lapid, wato abokin aikinsa wajen kafa ƙawancen jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarar mutane a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya kai 53, bayan da ƙarin wasu mutane biyu suka mutu a ranar Laraba. An fara gano gawarwakin bakin haure 46 a cikin wata trailer ne da aka yi watsi da ita a ranar Litinin a San Antonio. Hukumomi sun ce zafin da ke cikin motar ya haura zuwa ma'aunin Celsius 39, kuma babu alamun ruwa ko na'urar sanyaya wuri ko hanyar samun shakar iska a cikin motar.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.